أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ حضرنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما سورة رمو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى دي حتى مؤونا حلق أمي البركة حلق أرد مككفة تد إذني دق مولانا سيدي ماهي الضلال ابن مولانا الشيخ عبد الرزاق رضي الله تعالى عنه وندا تشكن كرم تنشي دك تشاون نفين شغال أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دكما سيوى سيكن أي كان دشي رضي الله تعالى عنه يبرس أكي نا يا دا إلمي أشكين على أمة يي أمرني دا وننبا ومكف أنشي شوى يزما ana karanta wanda ya tafi daga cikin fiqhul ibadat a bisa mazhabar mu na malikiyya, wanda za a dan rika karanta shi guntu guntu haka yanki yanki ana turawa a wannan saha ta social media dan ya amfani al'umma. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maulana sayyidi mahi radiyallahu anhu da alkhairin sa. Allah ya cika musu burin su cikin hidimar addinin musulunci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa koyi na magabatansu. Alhamdulillah, wannan shine halka ta farko, kuma zamu fara da littafin ahlari wanda insha Allah idan mun sauke shi kuma zamu dora mu yi gaba abinda Allah yayi haka za a yi. Zai zama muna yin shi guntu guntu, ba zai tsawo ba, minti 20 20 da dan wani abu zuwa 30 dai yayi tsawo kenan. In yi so kuma sai a yanke sai a shiga halka ta biyu a haka dai har a samu a sauka. Da farko kamar yadda na faɗa zamu karanta littafin ahlari. Amma akwai buƙatar mu san wane ne shi akhbari din nan da ake ta faɗa, waye ma wallafin littafi. A ka'idar malamai dole ne ga ɗalibin ilimi kafin ya karanta littafi yayi aiki da abin da ke cikin littafin, to ya fara sanin waye ma wallafin littafin. Shin wannan mawallafin littafin ya kai matsayin mutumin da in ya faɗi magana a ilimi za a yi aiki da ita ko kuwa? To suna da ma'aune guda biyu akalla wanda suke dubawa. Ma'auni na farko shine shin malamin nan abin da yake son ya karantar din ya rubuta a littafin shi amfani, shin ya ma san shi tukunna, yana da ahliya? Abu na farko kenan. So idan sun diba sun ga yana da ahliya na abin da yake son karantarwa din, sai kuma su duba to yana da amana, shin abin nan da zai fada wa jama'a tsakanin shi da Allah ne zai fada, iyakar abin da nusus na shari'a suka tabbatar ne zai fada, koko zai hada da wani buƙatar shi dan isar da wani hadafin shi, wata manufar shi da yake son cimma. To da aka samu wannan abubuwa guda biyu daga malami, na farko yana da ahliya da cancantar karantarwar abin da yace zai karantar din ya iya shi, na biyu kuma yana da amana ba a zargin shi da zai ha'inci, yana da amana ilmiya. To shikenan sai a dauki littafin shi sai a karanta cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, babu wani damuwa na wani abu. Amma idan ya zama da malamin nan yana da jahilci abin da zai karantar din ma bai san shi ba da farko tukunna, ko kuma bai da amana yana da ha'inci, to sai ayi watsi da littafin shi. To ba zai yi ba kuwa a tsayi zuwa ga wannan ilimi, dole sai an san tarihin malamin. Wannan ta sanya zan yi magana a gurguje akan wane ne shi al-akhdari din da ya rubuta wannan littafi. Al-akhdari sunan shi al-allama al-sheikh Abdulrahman dan al-sheikh Muhammad al-saghir dan al-sheikh Muhammad dan Amir al-akhdari al-bantayusi al-baskari al-jazairi al-maliki. Wato daga wannan nisba tashi zamu ji cewa mutumin maghrib, idan mun ce maghrib a da in an ce al-bilad al-maghribiyya shine yana kama shin daga Algeria zuwa Morocco zuwa yankin Western Sahara zuwa Mauritania, duka ana ce musu al-maghrib al-arabi, kai har ma wani yanki na Libya suna daukowa daga nan ya zama al-maghrib al-arabi. To amma a yanzu mustalah din zamani ya sa an ce maghrib ana nufin Morocco kadai, so idan muka dauki mutsalaha na zamani sai a ce mutumin Algeria ne shi haliyan yanzu mahaifar shi tana Algeria malami ne mai bin mazhabar malikiya a aqida yana bin aqidar ash'ariyya kuma a tasawuf yana karkashin makarantar al-Imam al-Junayd wanda shine imamu ta'ifati as-sufiyyati ta'ifatu sufiyya al-Imam al-Akhdari mutta an haife shi shekara ta 920 bana yana da kimanin shekara 521 da haihuwa shi yanzu kenan shekara 521 akwai sabani cikin shekarar da ya wafati rajihi abin da ya furin jaye shine yayi wafati shekara 954 ma'ana yana da shekara 34 kwata-kwata a duniya akwai riwaya da suke cewa yayi wafati shekara 983 a wannan riwayar yana da shekara 63 kenan amma wanda aka fi zartasuwa aka fi irin jayarwa shine yana da shekara 34 yayi wafati ma'ana shekara 954 al-Imam al-Akhdari hakika malami ne kuma mai aiki da ilimin shi kamar yanda aka yi masa sheda sannan mutum ne mai tsoron Allah mai tsayitsini sannan mai yawan bautan Allah ne yana da ƙarfin riko da addini sannan kuma yana da gudun duniya sannan malami ne mai san mai wato jarabar hankali ko in ce mai cikakken hankali yana kuma da kyakkyawar dabi'a kuma baya da zalama abinda ya samu ko kadan yana yin rayuwa da shi wanda wannan take sanyawa mutum ya zama yana da kana'a kenan sannan idan aka ce gaskiya ta taso za a yi wata fatuwa to baya duba yayin fatawa baya duba me zai wa mutane dadi me kuma ne in ya fada za a zarge shi a zai fadi gaskiya yayin fatuwa to anan ne dama ake shan bamban akwai wadanda idan za su yi fatuwa sai suna duba abinda ne in mun fada mutane za su ji dadi to wannan ba malamai bane masu amana suna da ha'inci a ka'idar ilimi ko kuma a wannan saraki ne suka nemi mu yi fatuwa sai mu duba mu ga menene ya kamata a yi fatuwa akan shi sai mu yi saraki suke so sai a yi fatuwa akan shi to shi baya da wannan Allah ya rahamshi shi duk abinda zai yi fatuwa dan Allah ba ruwan shi za a zarge shi ko za a yabe shi wannan shine daga sufofin shi hakika har ana yi masa laƙabi ma da Farisul Ma'qul wal Manqul wato mutumin da yake mahayi kwararre ko kaman da Hausa kawai zamu ce kwararre wanda ya kai kwararre sosai a cikin amfani da hankalin shi gurin gano hukunci da kuma amfani da nasi cikin gano hukunci sannan kuma a karni na 10 dai ya to karnin da ya rayu to a Jazair ba malami kaman shi shuhurar shi ta ketare kasar su ma sai da ta kai rubuce-rubucen shi ana karanta su a dukkan fadin duniya makarantun ilimi na fadin duniya kamar Baghdad kamar Jami'ul Azhar a Kahira kamar Jami'atul Zaituna a Tunis kamar Jami'ul Qarawiyyin a nan Morocco a fas da sauran gurare har a Madinatul Munawwara da sauran wurare hakika dai a gurguje shi al-Imam al-Sheikh Abdul Rahman al-Akhdari gaskiya mutum ne wanda duniya ta shaide shi da ilimi Allah ya saka masa da alkhairi yayi rubuce-rubuce da yawa ya kuma yi kasidu da yawa da nasihohi da sauransu ba za a taba mantawa da rubutun al-Imam al-Akhdari ba rubuce-rubucen shi musamman abin da ya shahara shine wannan littafin da ke hannunmu wanda yayi shi dan takaitacce a cikin ibadoji akan mazhabar Imam Malik yana da kuma Nazmu al-Jawahir al-Maknun fi salasati funun wato cikin ilimin balaga da bayan da badiya yayi shi a waki sannan yana da littafin shahararre wanda a cikin mantiq yayi shi a nasar yayi shi a shi'r shine as-sullam littafi ne wanda ya taro abubuwa da yawa hatta baitin shi radiyallahu anhu ne cikin ruhul adabi wanda yake cewa wali bani ihdi wa 20 sana ma'ziratan maqbulatan mustahsana ko ma'ziratun maqbulatun mustahsana hakika wannan baitin ba baitin shi Ibrahim bane baitin shi al-Imam al-Akhdari ne a cikin wancan nazmin din nashi na wannan littafi din da muke magana as-sullam na as-sullamul na mantiq ilmul mantiq dinnan To wannan dai kenan a takeice so yana da littattafai da yawa kamar manzumar ibnu al-Mansur wannan al-Ajrumiyya wannan littafin na hau Ajrumiyya ya maida shi waki sannan yana da Nazm al-Azhar al-Matali fi Hayat al-Aflaki wal Kawakib yana da qasida cikin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shi'r al-Kursiyya wal Lamiyya a cikin tasawuf yana da qasida wanda yake mata nasihatu shubbani yana da manzumatu ad-durratul bayda fil fara'id wato fil fara'id wal hisab cikin ilimin raban gado da kuma ilimin hisabi yana dai da abubuwa da yawa rubuce-rubuce Allah ya masa rahama Allah ya ji ganshi to wannan dai a takeice shine al-Imam al-Akhdari wanda zamu karanta littafin shi yanzu littafin yana farawa da bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsiran Allah ya tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu da alayen shi da sahabban shi tare da aminci mai amintarwa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu cikamakin annabawa kuma limamin manzanni Malam ya fara da cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi wato farkon abin da yake zama wajibi akan mutum mukallafi shine inganta imanin shi akwai bukatar mu san wane ne mukallaf mukallaf shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa ayyuka na bayi ya tilasta masa wato wanda aka tilasta wa aiki me ma'ana wanda aka tilasta wa aiki mun sani a cikin al'ummar musulmi akwai wanda dolan shi ne yayi aikin ibada a bisa hukuncin da Allah ya tsara akwai wanda an dauke wa wanda aka dauke wa shine al-khitabu taklifi baya hawan mutum sai ya cika sharuɗa duk wanda bai da wannan sharadin baya cikin mukallafai menene sharadin shine suka ce wa kullu taklifin bi shartil aqli ma'al bulughi bidamin aw hamli aw bimaniyin aw bi'ibati sha'ar aw bi samani asharatin hawlan zahar ko kamar yanda mai ibnu ashir ya kawo ko manzumat ibnu ashir yana cewa kullu taklifin duk in kaji an ce mutum mukallafi fa ba zai zama mukallafi ba sai ya samu sharadin al-aql cewa mai hankali kenan mahaukaci ba mukallafi bane wa kullu taklifin bi shartil aqli wato bara mu fara fassara ma'anar taklifi ma'ana mukallaf shine mutumin da ya kai matsayin da duk in ya aikata lada za a rubuta mar wannan ladar in kuma ya aikata zunubi ba za a rubuta masa ba za a rubuta masa zunubi shine mukallaf wanda duk ya kai matsayin da in yayi aikin lada yana da lada in yayi na zunubi yana da zunubi kenan wanda ba mukallaf ba in yayi aikin lada ma ba shi da lada kuma in yayi aikin zunubi ma ba shi da zunubi yanzu misali sai aka ce to sharadin mukallaf ya zo mai hankali kenan mahaukaci dan yaje ya sha giya ba ya da zunubi ko dan yaje yayi zina ba ya da zunubi ko dan yaje yayi sata ba ya da zunubi sai dai ko a shi suna cewa abdaman yana zama wajibi har akan mahaukaci idan ya lalata wani abu za a tsare waɗanda suke da alhakin shi su biya saboda wannan haƙi ne na bayi ba haƙi ne na Allah ba amma haƙi na Allah to ba mukallaf bane ba so sai zama to sharadi na mukallaf na farko ya zama yana da hankali wa kullu taklifin bi shartil aqli sannan ma'al bulugi sannan ya zama baligi kenan yaro ba mukallafi bane yaro in yayi aikin lada sai dai a rubuta ma iyayen shi yayin da idan yayi aikin zunubi kuma ba za a rubuta ma kowa ba to wannan shine mukallafi to in an ce balaga taya ake gane balaga shine malam ibnu ashir yake cewa bidamin aw hamli idan mace ce ana iya gane ta balaga ran da ta fara jinin haila ko kuma ran da aka ga an sadu da ita ta iya dauka ciki ko da ba ta haila in dai an sadu ita ta iya dauka ciki to ta zama baliga wannan shine alamar balaga majurin jaye ga mace amma akwai kananan alamomin balaga waɗanda su ma ana lissafa su a balaga ko da ba a samu jinin haila ko dauka ciki ba daga cikin su idan aka ga mace nonuwanta sun fara fitowa to ta zama baliga haka idan gashi ya fara fitan mata a hamatarta ko a gabanta inan ma ta zama baliga so wannan dai ana sanya shi a cikin sufofi na balagar mace ko kuma ita ma ta yi mafarki ko ta yi mafarki mani ya fito mata wannan su ne shine ma'al bulugi bidamin aw hamli yake aw bi maniyin ko kuma fitar maniyi wannan namiji da mace kenan dan namiji baya haila baya dauka ciki shi yasa ya za a fara lissafin sharadin balagar shi daga almani ma'al au bi maniyin au bi imbati au bi imbati sha'ar ko ko a gagashi ya fito masa a gaban shi ko a hammatar shi ko a gemun shi duka alamomi ne na balaga in namiji ne ma'al bulugi bidamin au habli au bi maniyin au bi imbati sha'ar au bi samani asharatin hawlan zahar ko kuma dai in duk wannan bai samu ba in namiji ne sai ya kirga masa shekara 18 in ya kai 18 ko ba wannan alamar ya zama mukallafi sannan akwai shi ma namiji akwai abin da ake karawa cikin takalifin shi ko da ba a ga yayi gemu ba bai yi mafarki yayi gama niyi ba to ana daukan masa idan muryar shi ta zama gwarzuwa wato ta zama irin ta mazaje ba irin ta yara ba to shi ma ana lissafa masa balaga sai ce to duk mutumin da ya cika wannan sharuɗan na mukallafi to farkon abin da yake wajibi akan shi dan yanzu ya kai matsayin in yayi aikin lada a rubuta mai lada in yayi na zunubi a rubuta mai zunubi to farkon abin da za a fara ya zama wajibi akan mukallafi shine tashihu imanihi ya inganta imanin shi ya kyautace shi menene kyautace imani aqida kenan wato kullun addini yana kiran mu zuwa ga ilimi kafin aiki wannan ya nuna maka aqida ita ake farawa wato a gyara tarbi a gyara aqida menene sharuɗan aqida shine ta hada sharuɗan nan na imani rukunin imanin nan guda shida antu aminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu minu bil qadri khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi ko imani da Allah imani da manzannin Allah imani da malaikun Allah imani da lishtafan Allah imani da ranar lahira imani da kaddara to wadannan su ne rukunin imani to wadannan rukunai wadannan ababe tabbas wajibi ne na farko ga mukallafi wajibin shi na farko ya fara girta wadannan imanin nuka din wato imanin shi da Allah imanin shi da annabin Allah imanin shi da malaiku ko annabawan Allah imanin shi da malaiku imanin shi da lishtafan Allah imanin shi da ranar lahira imanin shi da kaddara ina ganin zamu samu lokaci sai mu fudda wata halka ita ma mai zaman kanta wanda za ta yi magana akan wannan rabaraban imani din da yanda ya kamata ya zama ga kowane mutum yayi aqida salimiya dangane da Allah tabaaraka wataala da malaiku da manzanni da alqur'ani ya da lissafin Allah da ranar lahira da sauransu sai ce to idan kyautace imanin shi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan kuma sai ya san abinda zai kyautace zai inganta farillan ainihin shi da su farilla mun sani farilla kashi biyu ne akwai fardu ainin akwai fardu kifaya menene fardu ainin fardu ainin shine duk ibadar da idan wani yayi ko duk duniya za su yi in kai baka yi ba to kana da laifi shine fardu ainin kowa in yayi to shi kade za ta amfana kai da baka yi ba za ta amfane ka ba to wannan fardu ainin ne akwai fardu kifaya wanda ko baka yi ba in wani yayi ya dauke ma yanzu misali kiran sallah a garin musulmi wajibi ne amma ai ba sai ba in lokacin sallah ba kowa zai tashi kira sallah mutum ɗaya in ya kira sallah ya dauke wa sauran amma in ba a samu wanda ba duk sauran sun yi zunubi to kaga wannan fardu kifaya ne wani yana iya dauke ma wani haka a kowace cikin al'ummar musulmi a samu wanda zai tashi ya karantar da al'umma ya koyar da su addini dole ne in duk ba wanda yayi sun yi zunubi amma ba kuma aka ce dole kowa sai ya koma ya zama malami yana wa'azi ba idan aka samu mutum ɗaya biyu ya dauka shikenan ya dauki al'umma fardu kifaya ne to fardu kifaya shi sanin abin da yake fardu kifaya bai zama dole ba ga kan kowa da kowa sai ga wanda wannan abin ya zame masa farilla din misali ladani tunda shi kadai zai dauke laifin mutanen garin to ya zama dole ya koyi ilimin kiran sallah da iqama da sanin lokutan shigar sallah da fita amma sauran jama'a gari ba su da damuwa saboda kawai da ya kira musu sallah ya dauke musu to wannan kenan to farillan aini to dole ne mutun ya san da me ake yin su su zama daidai saboda ai wani ba zai dauke maka ba tunda dole sai kai ashe dole sai ka koya to shine yace bayan ka kyautace imani dole kuma ka koyi abinda zaka kyautace ayyukanka na ibada da shi wanda ibadan nan ta zama dole wani ba zai iya maka ba ka ahkamin salati yace kamar hukuncen sallah kage yanzu duk yanda kuke da mutum baka ce masa wallahi wale ni na gaji so da ka da Allah ka mun sallah asuba yanzu kawai ni ba sai na kage ba zai yi ba yayi tashi yayi taka ba zai yi ba to tunda dole sai kai to kuma dole sai ka koyi yanda ake yi cewa tahara shi haka tahara sarki kenan wasiyami haka azumi misali ne sai ce wajibu alaihi sannan ya zama wajibi akan shi bayan waɗannan abun guda biyu wajibin shi na farko inganta imani wajibin shi na biyu ilimin abinda da shi ibada take gyaruwa sai ce wajibin shi na uku shine an yi hafiza ala hududillah ya kiyaye iyakokin Allah wato iyakar Allah shine abinda Allah ya haramta kenan wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya daidai inda Allah ya umarce shi kar ya kara kuma inda Allah ya hana shi kar ya je misali inda amrihi Allah ya ce maka azumin na watan Ramadana wata ɗaya ake yi to kar ka ce kai yanzu ka fara baka gaji ba sai kai wata biyu ko uku kuma a sunan Ramadana a inna fila zaka wannan babu laifi misali sallar azhar raka'a hudu Allah ya ce to kar ka kara ka ce mai ai kai hudun nan baka gaji ba saboda haka bari sai kai biyar ko shida a hudu ya ce hudu alwalla aka ce in zaka wanke hannunka kurkuran baki shaka ruwa facewa wankin fuska dukkai uku uku to kar ka ce to ni fa ban gaji ba sai nayi goma goma a kar ka wuce nan aka tsaida ka shafar kai an ce ka shafa so daya to kar ka wuce ka ce so uku zaka yi a nan aka tsin shine ma'ana wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi duk abinda aka ce ga yanda Allah ya ce yana so to kai yanda din nan yace yana so kar ka kara masa haka abin da yace ka bari kar kuma ya same ka inda ya hana ka zuwa wannan kenan sai ce sannan abu na gaba bayan yayi haka tunda dan adam dole ne wata rana abinda aka sa shi din ya kasa abinda aka ce kar yi wata rana yaje ya aikata to yaya za a yi an hana ka kuma ka je kai an ce ai kai kuma ka kasa ya za a yi sai ce to sai ya tuba shine ya tuba ilallahi subhanahu qawla an yaskhata alaihi to wajibin dan adam ne yayi ta yin tuba yana komawa zuwa ga Allah cikin abinda aka mai umarni wanda bai aikata ba ko abinda aka hana shi aikatawa yaje ya aikata to ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi gaggawa tuban nan qawla an yaskhata alaihi tun gabanin Allah tabaraka wa ta'ala yayi fushi da shi wa shurutut tawbati shartan tauba shartan tuba ma'ana tuba ba a ambata shi tuban da Allah zai amsa sai ya cika sharadi guda uku ko kuma ma guda hudu amma anan ya kawo uku zan faɗa abin da yasa nace ko kuma guda hudu din tuban da Allah yake amsa shine ya allazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha tawbatan nasuha din nan to shine take da sharuɗa guda uku idan ba su cika wannan sharuɗan ba to ba tuba bace ta koma tuban muzuru me to sharuɗan nan shine annadamu ala ma fata na farko kai nadamar zunubin da ka aikata ai zunubi ne ka je kai zina ko Allah kiyaye kai sata ko ka sha giya ko wani makamancin haka sai kake so ka tuba to kai nadamar aikin tukunna kar ka rika kuma dariya kana aika ci banza aika a kai nadama ka zargi zuciyanka zuciyarka ta karaya dan mi yanzu ni ne Allah zai ce kar in yi kaza in ce in aikata ko kuma an yi wasa da sallah ko an yi gulman wasu ko dai wani abu har makamancin haka da duk wani zunubi to kai nadama akan abin da ka aikata wanda ya wuce na zunubin nan sharadi ne dai kenan na biyu wan niyatu Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya min umrihi na biyu kuma da kai wannan nadama sai ka ce to kuma daga yau in Allah ya yarda har in mutu bazan kuma sake wannan saban ba ka daure haka a zuciyarka kai niyya daga yau kuma na tuba kuma Allah da bazan sake ba amma kar ka ce to shikenan na tuba amma an jima dai in wani abu ya samu zan sake komawa a wannan ba tuba bace mai kyau sannan na uku wa an yatrukal ma'asiya ta fi sa'atiha in kana mutalibisan biha sannan in lokacin da tuban ya zo maka kan yin da nufin yin tuban kana cikin wani zunubi to nan take ka bari misali ka shirya a wata hanya da kudin haramun suke zo maka sai ka fara tunani to yanzu yaya za a yi kai nadama wannan kai nadama ba za ka kara ba amma tunda yanzu akwai wani dan harƙalla a bari sai ta yi da shigowa tukunna a ka bari nan take misali mutum ne ya je gidan giya ya zauna zai sha giya Allah kiyaye Allah ya tsare sai tuba ya zo masa to sai kar ya ce to bari sai na ida shin yayi ya fara sha ne tuban ya zo kar ya ce to bari sai na ida shin yawa nan take kashe kulbar ya tashi tafi misali mutum ne ya zo suna shirin Allah kiyaye Allah tsare za su yi zina da wata sun shirya sai tuba ya zo masa to kar ya ce to shikenan bari sai nayi wannan tukunna nan take da tuban ya zo maka Allah ya shige zuciyanka to ka bar saban a nan take shine wa an yi turkal ma'siyata mutun ya bar saban fi sa'atiha a nan take lokacin da tuban ya zo masa in kana mutalibisan biha in lokacin da tuban ya zo yana cudanye cikin sabo din wannan sune sharuɗa guda uku to wannan sune sharuɗan tuba idan ka lura sharuɗan tuba ne na tsakanin bawa da Allah to inda sharadi na hudu yake shigowa shine idan wannan cutar wannan zunubin da kai akwai haƙƙin bayan Allah akan ka ka cuci wani ka satan mai dukiya ka ci mutuncin shi to shine sharadi na hudu yake zuwa shine waradul mazalimi ila ahliha waɗanda ka cutan ka koma musu da abin da ka cuce shi da shi ka cuce su da shi misali mutum ne ka damfare shi wasu kuɗi kana iya zuwa ka maida masa ka bashi hakuri ko ka satan mai kuɗi kana iya maida masa ka bashi hakuri to idan misali wani zai tambaya ce to misali mutumin nan da na cuta yanzu ban san inda yake ba a duniya yaya za a yi to ka dauki yanda za a yi ka dauki adadin wannan abun da ka cuce shi kai sadaka da shi kuma kai ta addu'a ran da Allah ya sa kuka hadu karka ce to na taba satan maka naira 1000 kuma amma da nane me ka banganka ba nayi sadaka da wannan naira 1000 taka a'a in kana da wata 1000 dauki ba shi kamar bayani shikenan waccan sai ta zama sadakar kai kawa kanka karka ce to kuma ka riga ka mai sadaka sai dai ko in bakka ka hadu da shi to kuma sai ka sanar da shi wallahi wane lokaci kaza na taba cutanka naira 1000 kuma imani ya zo min na buga in ga yanda zan yi in ganka in baka 1000 ka ban baka ba amma ban ganka ba amma nayi sadaka da ita kaji halin da ake ciki amma yanzu ban da ita ka binu bashi ran da na samu zan biya ka kasan akwai 1000 tsakanin mu in yace to shikenan na yafe maka tunda waccan 1000 da kai sadaka shikenan ta isa to shikenan ka zama kubutacce a ciki wannan kenan to ina ga za mu tsaya anan kamar yanda na faɗa ba za mu bari yana yin tsawo ba in yaso sai mu koma wannan na biyu kenan insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin alhamdulillah.